daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kunni duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan kun wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 3:30 ne ma kenan anan Washington DC, 8:30 agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa shugaba Donald Trump da takwaran aikin sa na Najeriya Muhammadu Buhari sun tattauna ta wayar tarho.
Farko dai shugaban Muhammadu Buhari ya masa murnar hawan sa kan gadon mulkin Amurka.
Sannan za ku ji sauran batutuwan da suka tattauna a kai. Yau 13 ga watan Fabrairu rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan yadda kafar rediyo ke tasiri a rayuwar jama'a.
Da rediyo ta zanta kan makaranta, kowa ya san da cewa tana hada zumunci, rediyo abu na mai muhimmanci ga al'umma. Saboda muna ganin cewa ranar rediyo ta duniya ya zama dole mu jinjina mu wannan rana.
Yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon makomar rediyo waɗanda ake lalubowa lura da yadda zamani ke zuwa da wasu hanyoyi da za a iya sauraron labarai kamar ta wayoyin salula da sauran hanyoyin yanar gizo? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Sannan muna tafe da labarin wasanni, amma fa duka sai kun sha labaran duniya daga Grace Alheri Abdu.
Assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya yi magana ta wayar tarho karon farko da shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka yau Litinin, inda ya yi magana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da takwaransa na Afirka ta Kudu Jacob Zuma. Najeriya da kuma Afirka ta Kudu sun ce shugaban Amurka ne ya nemi tattaunawa da su, wanda kafin yanzu bai magana kan Afirka ko abin da ya shafi nahiyar Afirka ba tun da ya hauka ragar mulki wata guda da ya shige. Fada shugaban ƙasar Najeriya ta ce Trump da Buhari sun tattauna a kan batutuwa da dama da suka hada da ayyukan ta'addanci. Fada ta ce Trump ya ba Buhari tabbacin cewa Amurka a shirye take ta sake kulla sabuwar yarjejeniyar da nufin taimakawa Najeriya ta fannin makaman soji. Sanarwar ta ƙara da cewa Trump ya kuma yaba Buhari da ƙoƙarin da Najeriya ke yi a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, ya kuma gayyaci Buhari ya zo nan birnin Washington a wani lokaci gaba da ya dace. Buhari bai fita bainin jama'a ba tun da ya tafi jinya a birnin London ranar 19 ga watan Janairu. Fada shugaban ƙasa Afirka ta Kudu kuma ta ce a tattaunawarsu ta wayar tarho, Trump da shugaba Zuma sun jaddada aniyarsu ta ƙarfafa dangantaka da ke tsakanin ƙasashen. Sun kuma tattauna akan buƙatar haɗa hannu kan batutuwa musamman da suka shafi zaman lafiya da ɗorewar ƙasashen nahiyar Afirka. Buhari da Zuma sun taya shugaba Trump murnar zaɓensa. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya yana shirin gudanar da taron gaggawa yau Litinin dangane da gwajin makamai mai linzami da ke cin dogon zango na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana gwajin a matsayin keta kundin ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya. Guterres ya faɗa wata sanarwa cewa tilas ne Pyongyang ta sauke nauyin da ke wuyanta na kama hanyar rage haɓakan makamai. Amurka da Japan da kuma Koriya ta Kudu su ne suka buƙaci da a yi wannan zaman gaggawan da tsakar rana yau agogon gabashin Amurka. Jiya Lahadi ne ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wannan makami mai linzami, wanda jami'an ƙasar Koriya ta Kudu suka ce ya yi tafiya kimanin kilomita 500 kafin ya sauka a cikin tekun Japan. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda da shaidu a Pakistan sun ce wani ɗan ƙuna baƙin wake ya tarwa tsanakiya a wajen wata zanga-zanga a birnin Lahore, ya kashe aƙalla mutane 13 da kuma raunata waɗansu 85. Waɗansu manyan jami'an 'yan sanda biyu na daga cikin waɗanda suka mutu. Masu aikin ceto gaggawa kuma sun bayyana fargaban cewa yana yiwuwa adadin ya ƙaru. Masu masana'antar sarrafawa da kuma sayar da magunguna su ne waɗanda ke da adawa da sabbin dokoki da aka kafa suke gudanar da zanga-zanga a harabar Majalisar Lardi. Shaidu sun ce jami'an 'yan sanda da suka mutu suna tattaunawa da nufin samun maslaha da shugabannin ƙungiyoyin lokacin da bom ɗin ya tarwatse. Daga ƙarshe wani alkali a ƙasar Kenya ya yanke wa shugabannin ƙungiyar likitoci ta ƙasar hukuncin ɗaurin wata guda a gidan yare sabili da yajin aikin da ƙungiyar ke gudanarwa. Likitocin asibitin gwamnatin ƙasar Kenya suna neman ƙarin albashi da kuma ingancin yanayin aiki. Sun fara yajin aikin ne tun ranar 5 ga watan Disamba suna neman gwamnati ta aiwatar da yarjejeniyar ƙarin albashi da kuma ingancin aiki da aka cimma a shekara ta 2013 yayin da suka bayyana aikin amincewa da duk wani abin da ya gaza wannan. Malaman jami'ar ƙasar Kenya ma su ma suna yajin aiki sabili da batun albashin. Yajin aikin dai ya zama zakaran gwajin dafi ga shugaban ƙasa Uhuru Kenyatta wanda yake shirin neman wa'adin zaɓe na biyu a cikin 'yan watanni masu zuwa.
Grace Alher Abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Zamu fara ne daga Najeriya, inda a yau ne shugaban Amurka Donald Trump ya tattauna ta wayar tarho da takwaran aikinsa na Najeriya wato Muhammadu Buhari, inda suka yi magana kan batutuwa da dama. Wannan tattaunawa da shugabannin biyu suka yi na zuwa ne a daidai lokacin da ake tacece kuce dangane da lafiyar shugaba Buhari, wanda ya tafi London tun ranar 19 ga watan Janairu domin hutu da kuma neman magani. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya tambayi mai baiwa shugaba Buhari shawara kan harkokin yaɗa labarai, wato Malam Garba Shehu, kan batutuwan da shugaba Trump da takwaran aikinsa Buhari suka tattauna a kai.
Shugaban Amurka mai ci a yanzu Donald Trump shi ya nemi yana so ya sadu da shugaban Muhammadu Buhari a waya, kuma an haɗa shi kafin da ranar nan kusan hudu sarakata ne amma suka yi magana. Kusan baya kake meye suka tattauna? Sun tattauna na farko dai shugaban Muhammadu Buhari ya masa murnar hawansa kan gadon mulkin Amurka. Donald Trump ya ƙarfafa gwiwa ga shugaban Muhammadu Buhari kuma ya yaba masa irin aiki da yake yi a nan Najeriya, kuma ya ba sojoji wato dakarun Najeriya da suke kiranki da sha'an abinci din nan ne ne sha'awar da yadda ake kuma abubuwan, kuma ya ba mai gwamnatin Najeriya musamman na ka samu waɗannan kamata hukki da guda 24 a yan watannin bayan nan. Kuma shi Donald Trump yin ya kuma ya sake ya jefa da goyon bayan sa ga gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari, kuma ya ce cikin lokaci kan gaba ba wani mai tsaye ba, yana son duba hanyoyin da a kama wa Najeriya don samun sababbi makamai na zamani don yaƙi da ta'addanci. A ƙarshe kuma yana shugaban Muhammadu Buhari ya ziyarce shi a fadar White House a Amerika, isan da ya samu dama.
A yanzu wannan me yake nuna wa kenan a alaƙa tsakanin Najeriya da Amurka?
Ya nuna muhimmancin Najeriya a abu da suka shafi siyasa da diplomasiya a duniya da baki daya. Tunda ainihin aka lura duk kasashen Afirka din nan, nahiyar Afirka da gaba ɗaya, babu shugaban din ya nemi ya fara magana da shi ne da shi da gaba ana cewa za a yi magana kudancin Afirka. Amma wannan ya nuna muhimmanci ga Najeriya ne da shi kuma a Najeriya a shugaban da ake cewa kana bijiyar ɗorabi ya sun fara sadadin ci ma to ga shi ai bai hana shi gudanar da duhar
Malam Garba Shehu kenan mai baiwa shugaba Buhari shawara kan harkokin yaɗa labarai, da fatan za a mana afuwar rashin kyawun wannan sauti. To, rana mai kamata yau wato 13 ga watan Fabrairu kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan irin tasirin da rediyo ke a rayuwar jama'a ta yau da kullum. Taken wannan shekara dai shine Radio ISU a Turance kenan, wato kai ne rediyo, abin nufi idan babu mai sauraro babu rediyo. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamil Kaya.
Ita dai wannan rana ta rediyo ta duniya ta samo asali ne daga shawarin da hukumar ilimi, kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ta bayar na ware kowace ranar 13 ga Fabrairu ta zama ranar karrama sadarwa ta rediyo, biyo bayan kafa rediyon Majalisar Ɗinkin Duniya a irin wannan rana 1946. Hanyar sadarwar rediyo ta zama kafa da bata da ta biyu wajen saurin isar da sako ga sako da lungunan duniya, musamman ma dai kasashe masu tasowa inda ba fa yi samun zaunanniyar wutar lantarki ba, bare a amfana daga rediyo mai hoto. Ministan wasanni da matasa na Najeriya Sulaiman Dalo na daga 'yan Najeriya da ke sauraron labarun rediyo kullum da ganin tasirin kafar wajen bunƙasa mulkin demokuraɗiyya.
Mu gare mu kakanmu ta yanka saka. Rediyo ta taka rawa kwarai ga taimakawa wa talakawa kwata yancinsu. Ta yi taimako wurin girka demokuraɗiyya, ta yi taimako wajen kiwon lafiya da kuma aika da sakonni da sada zumunci ga al'umma. rana ce ta babban buki a duniya. Allah ya sake nuna mana shekara mai zuwa.
Ga kuma wani misali na sauraron rediyo da shugaba Buhari ya bayar a zantawa da ni da shi a jajiberin zaben 2015.
A gaskiya fitowar sojoji na ji labari, amma su suna kwace katin dindindin wannan ban ji ba. Amma kuma na ji daga rediyon Amerika, ina so koyo da safe ne ma, an yi ma wasu tambayoyi sun yi sosai da katin su. Wani ya ce yana da mata uku ko ya'ya nawa ne, saboda haka zai anshi katin ko 2500 ya samu wata kila sai buhunan masara ko wani abu. Ya faɗi gaskiya, da kuma wasu mata ko guda biyu ne wanda sun yi da su sun ce in suka samu masu za su saida musu saboda talauci da kuma mutuwar zuciya. Saboda wannan shine yancin su. To amma dai in suka saida to wannan mutuwar zuciya ne.
Wasu sauraron radio irin shugaban muryar talaka Zaidu Bala Kofa Sabuwa na ganin cancantar shagali a wannan ranar.
Saboda radio ta zanta kan makaranta, kowa ya san da cewa tana hada zumunci, radio abuna mai muhimmanci ga al'umma. Saboda muna ganin cewa ranar radio ta duniya ya zama dole mu jinjina mu wannan rana, kuma mu tsaya mu yi shagali da fata Allah ya goda muna na wata shekara.
Shi ma mabocin sauraron radio ta yanar gizo Bishir Dauda yayi wannan kira ga hukumomin Najeriya.
Kira ga mai girma ministan yaɗa labarai da kuma mai girma director na FRCN da cewa muna so da Allah a gyara mu gidan rediyon tarayya na Kaduna idan muka yi la'akari da rawar da ya taka a cigaban Najeriya baki daya. Saboda kuwa san gidan rediyon Najeriya na Kaduna wani abin alfahari ne ba ma ga mutanen Arewa ba, hatta a kasashen Afirka. Domin idan za mu yi tunan akwai lokacin da hatta kasar Makka suna kamo gidan rediyon Najeriya na Kaduna.
Wata sabuwar nasarar da sauraron rediyo ya samu bayan kama rediyon da akwatin rediyo na gargajiya mai batura, yanzu mutane sun samu zaɓin sauraron ta wayoyin salula da ke da sauƙin sarrafawa da kuma iya yawo da wayoyin a aljihu. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Taimakon wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku a kai. Shin ya kuke kallon makomar akwatunan rediyo, lura da yadda zamani ke zuwa da wasu hanyoyi da za a iya sauraron labarai da shirye-shiryen nishaɗantarwa kamar ta wayar salula da sauran hanyoyin yanar gizo? Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Zaiki duna gabare galale yamma ga kuya ta agarin su ummar tulku haba mutan gari ku gada mai gidan su ummar tulku ku tsaye ma ummar tulku ya tsaye juma ya sai yanka ji kuma bidocin kafa da tsaye kaushi sai man shanu ba kwanna tare nan zai kwana
yanka ya
mai kashe giwa wata giwa tana gudu wata giwa dan zo mana gudu mun bi sai da dafa mun kace dan zo mu tsola buwale bi balewa dan zo mu ina hana maka dambe kana ganin laifi na aina ce ma ke miya gun kaya to da ga ga kaima nduna sai gunta kwat ummar tulku kuma sai yayi wanda abisa hausa madarigi mata ilke julin ya babuguwa ta miri dadam mai shanu
bali na ka
gohajila. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Saka da manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogo anan na cewa karfe 4 ne mani sura minti 16. Ga kira mu na farko daga jihar Zamfara. Wane ne kan layi?
Shehu nan birnin jihar Zamfara.
To muna jin ka mallam Shehu.
Gaskiya ina matukar farin ciki ran da kunna radio na zan saurara musamman UA Hausa.
Allah sarki.
Ina kan makara. Saka da karfe 6 ko karfe 8. Bin shi ne ko da ina cikin mota ne zan
Ina ga kaman layin Malam Shehu daga Zamfara ba shi da kyau, da fatan zai saki kira domin mu ji ra'ayinsa dangane da wannan rana. Wane ne akan layi?
Hello, amuna lafiya.
Lafiya kalau.
Buhari ne daga Gombe.
To muna jin ka Malam Buhari.
Gaskiya na murna da wannan rana, kuma na tsaya neman ku yau na same ku.
Allah sarki, mu muna farin ciki da ka same mu a yau din.
Muna murna da wannan gidan radio kuma da aka bude mana a nan Gombe mai suna Polo Grace.
Eh,
ya Allah saka musu da alheri wannan radio suna harka na ci gaba sosai kuma.
To madalla, mun gode Malam Buhari daga Gombe. Bari mu je jihar Taraba. Wane ne akan layi?
Isiyaka Balamaito daga Ibbi.
To muna jin ka Malam Isiyaka, menene kake ganin makomar akwatunan radio da ake amfani da su tun tale-tale ya zuwa yanzu da aka samu na zamani da ake ji a wayar salula?
Gidajen radio ko akwatunan radio suna da muhimmanci tun fil azal. Kuma musamman tun ina karamin yaro ina jin daɗin gidan radio, musamman gidan radio VOA. To har yanzu kuma gidan radio na VOA da sauran gidajen radio na duniya suna da muhimmanci.
Malam Isaka, idan babu damuwa zan iya tambayar kaman da me kake sauraron mu yanzu, a salula ne ko a radio irin ta akwata haka?
Da radio da salula duk suna runa.
Amma da wacce kake sauraron mu yanzu?
Abin da nake sauraron ku akwatin radio nake sauraron ku da ita ba salula ba.
To ya kake ganin makomar ita wannan akwatin radio idan aka hada da yadda ake samun na zamani na salula? To ina kaman layin Malam Isaka ya tsinke. Bari mu je jihar Oyo. Wane ne akan layi?
Suleiman Hamid ne daga Oyo.
Malam Suleiman, ina ga sai ka danyi nesa da radio ko kuma daga inda kake sauraron mu.
To babu laifi,
saboda yana kutsi a cikin maganar da muke da kai.
To masha Allah.
Yawa ka danyi.
Ra'ayina ne shine gaskiya masu zagin ko rade ladin Buhari ko ya mutu ko rade lafiya kaza-kaza yanzu dai ya
na oye ba wannan batun muke ba, muna batu ne kan abin da ya shafi makomar akwatunan radio na tele-tele da muke jin labarai a kansu da kuma na zamani da suke fitowa yanzu da ake ji kaman akan wayoyin salula. Ya ake ganin makomar ita wannan akwati, wato wannan shi akwati na radio idan aka hada da zamananci da ake samu? Ka kira mu samu daga jihar Nasarawa. Wani ne kan layi?
Assalamu alaikum, suna na Shafale Kafin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa.
Malam Shafale, barka da wannan yammaci. Ka dade ba mu ji, mun dade ba mu ji ka ba.
Mahmud Lalo, na tafi hutu, na bar yan yara su ci gaba da yin aiki.
Allah sarki. To menene ra'ayinka yau?
Wallahi Mahmud Lalo, a gaskiya yau ina cikin matukan farin ciki saboda dalili akwai mutane kaman guda uku. Hello?
Muna jin ka.
Yawa, akwai mutane kaman guda uku da na yi interview da su. Wallahi akwai daga ciki wanda ya gaya min cewa ma shi makaranta bai taɓa yin karatun boko ba, amma dalilin radio ya fahimci abun da duniyan nan ke ciki, kuma har yana iya sanin cewa shugaban kasan shi wani ne. To dalili da wannan, yana mai matukan farin ciki da wannan rana na yau, har an shirya dan buki, an yi dan tantance da dan.
To kaman mun rasa Shafali, da fatan zai
sa mu gama lafiya.
Amintu, Malalla, mun gode. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Malam Mahmud Lalo, barka da dare.
Alhaji Musa, barka da wannan lokaci.
Yawa, alhamdulillah, kamar yadda ka faɗa, sunana Alhaji Musa Ngaro, ne radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
Na'am.
To alhamdulillah, gaskiya ranar radio tana da muhimmanci a gare mu. Wala tunani da nake ma harka sana'a radio, sana'a ta ke na wannan sana'a.
Allah sarki, idan kake sayarwa?
Yawa. Sana'a ta ke na radio da recorder, idan ka zo kasuwar Kawo a Najeriya an san duk
wani. To Alhaji Musa, ya kake ganin irin kaman za a ce barazana da wayoyin salula na zamani da suke ga ita wannan harka ta wato kaman ita radio da ake jin ta kafar da muka dade muna ji da akwatunan radio kenan, ya kake ganin yanayin a makomarsu suke idan ka hada da na zamani.
Wallahi Muhammad Lalo, na ji dadi da kai mu wannan tambaya, kuma na ji dadi da na samu layi a wannan rana. Saboda idan muka dauki ita kanta wannan akwatin radio, kaga a da kanta idan aka ce maka kamar ranar da muke cin kasuwa, kamar ran talata da ke kasuwar gawo din talata ne. Ina tabbatar maka da cewa zan fice da radio akalla kamar guda 200. Amma saboda sakamakon duk wanda kake jin radio za ka ga yana ji a FM a cikin wannan ƴan karamin waya haka da sauransu, to za ka ga abubuwan yana raguwa sosai kwarai da gaske. Kuma radio sun yi tsada kananu, yanzu karamar radio kaga da muke sai da naira 1800, yanzu abin da ake sai da naira 2000 da wani abu. To gaskiya ina ganin kaman ita kanta wannan FM ta radio ta waya gaskiya ta ɗauki mana barazana a harkar kasuwancin mu. Da haka muna fatan daga ƙarshe ina roƙo ga gwamnatin tarayya, ya kamata kaman gidan radio ya farfiyan a daure a inganta wannan gidan radio, saboda shi ne babban gidan radio da ya rage mana arewacin Najeriya babban guda daya. Da ƙarshe ne maka fatan alkhairi Muhammad Lalo, a gaida abokan aiki Alhaji Musa Garo. Nagode daga
Kano. Mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa Garo daga jihar Kaduna. Bari mu je Nasarawa. Wane ne kan layi? Hello, Nasarawa, kana tare da mu? Yawa, to menene ra'ayinka?
Ra'ayina ne da fatan ina muku fata alkhairi, fata Allah ya kula lafiya.
To madalla, mun gode.
Kuma sannan kuma gaskiya maganar lamari, in dai magana kan radio ne, gaskiya lamari ba mu cewa komai, dai mu ce alhamdulillah kawai.
To madalla, mun gode. Bari mu je a jihar Bauchi. Wane ne kan layi?
Samaila Isfawa, karamar hukumar Ganjuwa, jihar Bauchi, Najeriya.
Yawa, to muna jin kamalin Samaila.
To alhamdulillah, wannan rana ai namu ne gaba daya, mu ne masu ji radio.
Dalili
da kace da ko shine ani tunda nayi wayo daga kan shekara, tun lokacin da nayi wayo daga kan shekara 7.
Yawa, to kana jin labarai malam Sama'ila da akwatunan radio, ya kai ka hada da ya kake ganin yanayin wanda ake amfani da shi da zamani kaman akan waya salula a gurguje?
To alhamdulillah, kaman dai akwatunan radio din suna da muhimmanci tsakani da Allah, amma duk wannan ma da aka same sanin salulan duk ci gaba ne gaskiya, haka mana da kyau, amma ni kullun nakan saurare ku ta radio akwatunan.
To da fatan malam Samala na jihar Bauchi zai mana afuwa, an daga mana hannu lokaci, ai muna godiya kwarai ga dukkanin waɗanda suka kira domin su bada gudunmawar su. To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma ne da gasar League ta ajin ƙwararru ta Najeriya, inda a jiya Lahadi ƙungiyar Niger Tornadoes da ke Mina ta karbi bakuncin Enyimba International ta Aba, ta kuma doke ta da ci ɗaya mai ban haushi. An fafata wasan ne a babban filin wasan Lokoja ta jihar Kogi, inda tun a minti na 23 na wasan ne Niger Tornadoes ta sami jefa ƙwallo. To sai dai al'amura sun caɓewa Enyimba ƙoƙarin ta na farke cin, sa'adda mintuna 15 bayan dawowa hutun rabin lokaci, alƙalin wasa ya kori ɗan wasan ta Petang Suswan ta hanyar bashi jan kati kai tsaye saboda kama shi da laifin shigar mugunta. A sauran wasannin gasar da aka fafata a ƙarshen mako, Sunshine Stars ta yi kunnen doki da ABS da ci 2-2, yayin da wasan Lobby Stars da Katsina United ma ya ƙarƙare a kunnen doki ba wanda ya jefa ƙwallo. Majalisar hukumomin ƙwallon ƙafa na ƙasashen kudancin nahiyar Afirka baki ɗaya sun nuna amincewa da goyon bayan tsayawar Ahmad Ahmad a takarar shugabancin hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka, wato CAF. Ahmad, wanda yanzu haka shine ke shugabancin hukumar ƙwallon ƙasar Madagascar, tuni da ya bayyana aniyarsa ta kalubalantar shugaba mai ci yanzu Isa Hayatu da ya dade akan mukamin a zaben hukumar da za a gudanar cikin watan Maris a kasar Habasha. Hukumomin kasashen na kudancin Afirka sun bayyana goyon bayan nasu ga Ahmad ne biyo bayan wani taron shugabannin hukumomin ƙwallon a ƙarshen makon nan a birnin Johannesburg ta kasar Afirka ta Kudu. Isa Hayatu, wanda yake akan mukamin tuwa shekarar 1998, yana son zarcewa ne a wa'adin mulki na 8. An zaɓi Isa Hayatu ne ba tare da wata hamayya ba a zaɓen da ya gabata na shekara ta 2013. A Turai kuma, ɗan wasan gefe na ƙungiyar Swansea City ta Ingila, Nathan Dyer, ba zai iya buga wasa ba har zuwa ƙarshen kakar wasanni ta bana sakamakon mummunan raunin da ya samu a wasan da Swansea ɗin ta doke Leicester City da ci 2 da nema ta gasar Premier a jiya Lahadi. Hukumomin club ɗin sun bayyana cewa za a yi wa ɗan wasan tiyata. Wannan ne karo na 5 kacal da Dyer ya buga wasa tun sa'adda Paul Clement ya karbi aikin horar da 'yan wasan ƙungiyar. Raunin ya kuma ƙara adadin yawan 'yan wasan gefe da ƙungiyar ta Swansea ke rashin su, tare da Jefferson Montero da shi ma ke fama da rauni, da kuma Mo Barrow wanda ke zaman aro a Leeds United. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Amurka na ta yi daukacin al'ummar kasar Somalia murna sakamakon kammala zaben kasa baki daya lafiya da kuma zaben Muhammad Abdullahi Muhammad a matsayin sabon shugaban gwamnatin tarayyar Somalia. Amurka na fatan aiki kafada da sabon shugaban da kuma gwamnatin sa. Mai rikon kujerar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Mark Towner, yace muna yabawa jami'an tsaron Somalia da kuma tawagar sojojin tarayya Afirka da ke Somalia domin dagewar da suka shafe tsawon watanni 6 suna yi domin bada damar yin wannan zabe cikin lumana da tsaro. Wannan sauyi yana wakiltar wani muhimmin mataki na ci gaban kasar. Mr. Towner yace muna jinjina ga dubban ƴan kasar Somalia a duk fadin kasar ciki har da matasa da mata waɗanda suka samu damar yin zabe da yawa fiye da zaben shekarar 2012, amma kuma mun ji takaicin rahotanni masu tushe da aka samu na aikata maguɗi a lokacin zaben. Muna kira ga sabuwar gwamnatin Somalia da ta ɗauki matakai masu nagarta na murƙushe zarmiya da kafa cibiyoyin zabe masu ƙarfi ta yadda za a gudanar da zabe tsakani da Allah, kuma a tabbatar da cewa kowane mutum ƙuri'a ɗaya zai iya jefawa a zaben shekara ta 2020. Kafa sabuwar gwamnati na da matuƙar muhimmanci wajen takalar matsalolin da suka fi addabar Somalia. Babbar matsalar ƙasar a yanzu ita ce yiwuwar fuskantar yunwa sakamakon rashin ruwa, hauhawar farashi, rashin hanyoyin samun abinci da kuma yiwuwar fari. Amurka tana kwaɗayin yin aiki da shugaban ƙasa da kuma sabuwar gwamnatinsa domin kawo sasantawa, kawo sauƙin rashin ruwan sama da kuma gina cibiyoyi masu ƙarfi da za su tabbatar da mulkin adalci da ci gaban ƙasa da duk al'ummar Somalia. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuta zuwa ga editorials VOA Washington DC 20237 USA. Za kuma ku iya yin bayani da kuma ganin wannan editorial ɗin a shafinmu na internet a shafinmu na editorials www.voanews.com/editorials.
Da haka ne kuma muka kawo ga labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi magana ta wayar tarho karon farko da shugabannin kasashen nahiyar Afirka yau Litinin, inda ya yi magana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da takwaransa na Afirka ta Kudu Jacob Zuma. Najeriya da kuma Afirka ta Kudu sun ce shugaban Amurka ne ya nemi tattaunawa da su, wanda kafin yanzu bai yi magana akan Afirka ko abin da ya shafi nahiyar ba tun da ya hauka raga mulki wata guda da ya shige. Bada shugaban kasar Najeriya ta ce Trump da Buhari sun tattauna akan batutuwan da dama da suka hada da ayyukan ta'addanci. Ta kuma ce Trump ya ba Buhari tabbacin cewa Amurka a shirye take ta sake kulle sabuwar yarjejeniya da nufin taimakawa kasar ta fannin makaman soji. Sanarwar ta kara da cewa Trump ya kuma yaba wa Buhari da kokarin da Najeriya ke yi a yaki da kungiyar Boko Haram, ya kuma gayyaci Buhari ya zo Washington a wani lokacin da ya dace nan gaba. Buhari bai fita a bainin jama'a ba tun da ya tafi jinya a birnin London ranar 19 ga watan Janairu. Fadar shugaban Afirka ta Kudu kuma ta ce a tattaunawarsu ta wayar tarho, Trump ya da shugaba Zuma sun jaddada aniyarsu ta ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen. Sun kuma tattauna akan buƙatar haɗa hannu kan batutuwa musamman da suka shafi zaman lafiya da ɗorewar nahiyar Afirka. Buhari da Zuma sun taya shugaba Trump murnar samun nasara a zaɓe.
Masu haro da aka maka kawo bakin ƙarshen shirin namu kenan gaba ɗaya a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da izinin Allah da misalin ƙarfe 6:30 wato 6 na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdul Tiani gabatarwa da Jill Leathers Gresham da ta haɗa mana wannan shiri, sai injiniyan mu Rob Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.